Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfila Hashim Gumel, tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kasar Rasha ta umarci dubin da batar fararen hulan Ukraine da ke zaune kusa da gabar gafashin kogin Dnipro da Sakaura. Ministan tsaron Burkina Faso ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta a yakin da ta shafi shekaru 7 tana gudsawa. Da alamar tsohon Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa dan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar ya kawo wa Amurka ziyara. Ko menene makasudin ziyarar?
Makasudin ziyara dai shine mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya na Latin America da tarihin zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan.
Haka kuma za ku ji cewa yayin da babban bankin Najeriya ke kan shirinsa na so, kungiyoyin al'umma sun nemi a ƙara wa'adi.
Mafulata ne mutum ne wanda yake daji har yanzu ko kirkan da ake yi wa Fulani. A gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa inda Fulani suke har ya sanar da su wani ma abin da gwamnati take ciki gaskiya ƙarya ne.
Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su, sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, kuna cikin labaran duniya. Kasar Rasha ta umarci dubin dubatar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da suka kaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa da ta harba makamai masu linzami guda 4 cikin dare da saka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv bai tashar jirgin ruwa. Da yake magana da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi Allah wadai da hare-haren. Ta kuma ce Rasha ta harba makamai masu linzami kusan 100 a ranakun Litinin da Talata. Ministan tsaron Burkina Faso a jiya Talata ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta a yakin da ta shafe shekaru 7 tana gwabzawa da masu da'awar jihadi, yayin da ya buƙaci jama'a da su jefa kansu cikin fafatawar. Idan har an dade ana kallon yaki da ta'addanci a matsayin yaki da ya shafi tsaro da jami'an tsaro kawai, lokaci yayi da ya kamata a sauya wannan ra'ayi tare da ƙarfafa ingancin goyon bayan da jama'a ke baiwa sojoji da ke fada. Ji ministan tsaron ƙasan Kassam Coulibaly, ya kamata kowane ɗan ƙasa ya sani cewa wannan haƙiƙa yaki ne da muke yi saboda makomarmu ta shiga haɗari. Ma'ana ci gaba da kasancewar al'umarmu, in ji Coulibaly a wajen bukukuwan cika shekaru 62 na sojojin ƙasar. Da alamar tsohon Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya Talata, wanda ya nuna cewa jam'iyyarsu ta 'yan ra'ayin riƙau ta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananin ra'ayin riƙau suka yi. Wannan Firayim Minista mafi daɗewa a kan karagar mulki a Isra'ila, wanda ake masa zargin shari'an kan zargin cin hanci da rashawa da ya musanta, ya kama hanyar samun kujeru 61 zuwa 62 a majalisar ƙasar ta Knesset mai jimlar kujeru 120 bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a da gidan talabijin na Isra'ila ya shirya. Kuriyar jin ra'ayin masu zaben na iya bambanta da sakamakon ƙarshe na zaben wanda ba a sa ran samu sai nan da mako mai zuwa. Sai dai sakamakon ya yi nuni da gagarumar fitowa da masu ra'ayin riƙau suka yi bayan sun yi ta samun rinjaye a baya akai-akai. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan Hanifar sake dawa da labarai kafin nan. Yayin da shirye-shiryen babban zaben 2023 a Najeriya ke kankama, dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar yana wata ziyara a nan Amurka, inda ya gana da jami'an gwamnatin Amurka da kuma wasu 'yan Najeriya mazauna Amurka. A hira ta musamman da Aliyu Mustapha Sokoto, Atiku Abubakar ya ce batutuwan da suka tattauna sun haɗa da al'amuran zaɓe da tattalin arziki da kuma tsaro.
Makasudin ziyara dai shi ne mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya na gwamnatin Amerika da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan. Muna neman fahimtansu kuma muna neman goyon bayan su tabbatar da an yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma da gaskiya da kuma amincewa.
An ce kun haɗu da manya-manyan mutane daban-daban an tattauna abubuwa da dama, kamar waɗanne irin batutuwa suka taso a wannan ziyara?
Abubuwa kamar guda uku ko huɗu. Da farko dai a samu a gudanar da zaɓuɓɓukan nan cikin zaman lafiya kuma cikin gaskiya da kuma cikin tsari na dokokin gudanar da zaɓuɓɓuka. Na biyu a tabbatar da an samu cikakken haɗin kan 'yan siyasa musamman shugabannin jam'iyyun domin a tabbatar da an yi zaɓuɓɓukan nan cikin lafiya. Shi yasa ma har kwanan bayan ka tuna mun haɗu kuma mun sa hannu akan mun ɗauki alƙawari za a yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma cikin kwanciyar hankali. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka tattauna da jami'an gwamnatin Amerika.
Na ga wasu na rubuce cewa wannan zuwan da kai yana nuna kamar Amerika tana son ta baka goyon baya ga wannan takara. Kana ganin abin a haka ne ko kuma?
To wannan ai ba gaskiya a cikin wannan magana. Idan ka tuna zaben da ya wuce ma ai nazo. Da nazo kuma bai sa na ci ba. Ayyance na faɗi. Don haka wannan maganganun jama'a ne kawai.
Muyi magana matsalolin Najeriya. Buhari lokacin da ya zo da alƙawarin zai magance abubuwa uku: tattalin arziki, cin hanci da rashawa da harkokin tsaro. Kai me taka ajanda in Allah ya saka ci zaɓen Najeriya?
Na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alƙawari tsakanina da Allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su. Da farko mun ɗauki alƙawari za mu tabbatar da an samu haɗin kan Najeriya, domin yanzu Najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa, a musulmi da waɗanda ba musulmi ba da sauransu. To na yi alƙawari zan duk abin da zan yi an samu haɗin kai a Najeriya. Na biyu na ɗauki alƙawari harkan tsaro za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mudawa da zaman lafiya. Na uku farfado da tattalin arzikin ƙasa, nan mun ɗauki alƙawari na wannan. Na huɗu harkokin ilimi. Kowa ya sani jami'unmu wajen wata takwas ba a buɗe su ba. To mun ɗauki alƙawari ba za a sake samun irin waɗannan abubuwa ba, kuma za mu ƙara ba da a ƙarfi musamman ma kuɗaɗe domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasan ƙwarai da gaske. Sannan na biyar shi ne mun ɗauki alƙawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ƙarfi harkan gwamnati da kuma
kamar su zama masu 'yancin kansu,
suna samu abin 'yancin kansu da abubuwa da yawa. Ma'ana za mu rage ƙarfin gwamnatin tarayya.
Tattaunawar dan takarar shugabancin Najeriya kenan a Atiku Abubakar da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. Ziyara da ya kama nan murya Amurka. To wannan hira dai tana da tsawo, sai ku kasance da mu a cikin shirye-shiryenmu domin jin wasu bangarori na hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Talata ne gwamnatin kasar Holland ta umarci China da ta gaggauta rufe ofishin yan sanda da ke kasar ta Netherlands, waɗanda rahotanni ke cewa ana amfani da su wajen musgunawa yan adawa. Ofishin yan sandan da aka kafa a Amsterdam da Rotterdam na ikirarin bayar da taimako a diflomasiyance, amma ba a sanar da su ga gwamnatin Netherlands ba, inji kafofin yaɗa labarai na Holland a watan da ya gabata. Rahotannin sun biyo bayan wani bincike ne da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta ta ƙasar Spain ta gudanar a watan Satumba, inda ta ce China ta kafa cibiyoyin 'yan sanda guda 54 a ƙasashen ƙetare a faɗin duniya, ciki har da biyu a ƙasar Netherlands. An kuma ce akwai uku a Birtaniya da uku a Canada. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a jiya Talata ta ce Dakarunta sun yi wani shiri na janyewa daga sansanonin da ke gabashin Rumangabo, inda suka miƙa wuya a yaƙin da suke yi da ƙungiyar 'yan tawayen M23. Sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya na goyon bayan dakarun Congo a yaƙin da suke yi da 'yan ƙungiyar M23. Waɗanda suka ƙaddamar da wani sabon farmaki a watan Oktoba tare da kwace garin Kiwanja a ranar Asabar inda ta gabata. Lamarin da ya sake haifar da tashin hankali bayan ɗan zaman lafiya na tsawon watanni. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da MONUSCO ta bayyana a shafinta na Twitter cewa mun yi shirin ficewa daga Rumangabo bisa wasu dabaru tare da tuntuɓar abokan hulɗarmu da mu yi kyakkyawan shiri tare nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Batun canza fasalin kuɗin Najeriya da babban bankin ƙasar CBN ya ce zai ya janyo cece-kuce a tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu, har ma da manzarta a harkokin kuɗi. Musamman ma akan wa'adin yin aikin da CBN ya ɗauka, ƙungiyoyin sun bayyana mabambantan dalilansu ga neman a tsawaita wa'adin. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a nan rahoton da ta haɗa mana.
Wannan batu na sauyin fasalin manyan kuɗin Najeriya irin su naira 1,000 da naira 500 da naira 200 da babban bankin Najeriya ya ce zai yi tun daga ranar 15 ga watan Disamba na bana zuwa 31 ga watan Janairun baɗi, ya ɗauki hankalin ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Miyatta Allah Kautal Hore, inda shugabansu na ƙasa Abdullahi Bodejo ya tsokaci yana cewa
Bafulatani mutum ne wanda yake daji har yanzu, ko kirgan da ake yi wa Fulani a gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa yanda Fulani suke har ya sanar da su wani ma abin da gwamnati take ciki gaskiya ƙarya ne. To gaskiya mun so a ƙara lokaci, domin saboda ƙarin lokaci mu bamu ce sauya kuɗin nan ba ma yin sa ba, koko ba ma tare da shi ba. Abin da gwamnati ta ga, watakila gwamnati wani abu ne wanda yake teku, koko wani abu ne wanda yake da akwai mutane masu ilimi, kila sauya kuɗin shine samar da zaman lafiya kamar yanda ake cewa, koko shine ci gaban ƙasar. Amma mu dai lokaci yayi wa Fulani kaɗan, mun yadda da cewa a canja kuɗi amma a ƙara lokaci.
Shi kuwa shugaban ƙungiyar Sisla kuma jami'i a Transparency International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya ce gaba ɗaya ma sauyin fasalin kuɗin ba shi da wani amfani a ƙasa yanzu haka.
Mun tsaya mun yi nazari akai, mun ga gaskiya ba shi da alaƙar da zai kawo gyara wajen bacin tattalin arzikin Najeriya, ba shi da alaƙa da kawo gyara wajen haihawa farashi na kayan abinci da kayan masarufi da sauran abubuwan more rayuwa, ba shi da alaka na wajen yaƙi da cin hanci da rashawa, ba shi da alaka na farfaɗo da darajar naira, ba shi da alaka da dawo da martabar tattalin arzikin Najeriya.
amma ga mai nazari a tattalin arzikin ƙasa Yusha'u Aliyu yana ganin sauyin fasalin kuɗin ya zo a daidai.
Gaskiya wannan sabon tsarin kuɗi da aka fito da shi yana da tasiri ga tattalin arzikin ƙasa, kuma ya kamata a yi haka din saboda wasu dalilai wanda ake kokari a samar ma tattalin arzikin ƙasa na daidaita farashi da rage hawan farashi da kuma rage rashin ayyukan yi. Kuma dole ne shi babban banki ya kula da lokacin da zai aikin, kamar yadda muka fara korafi shine cewa kasancewan a yi wannan tsari kuma a kaddamar da shi ran 15 ga watan Disamba ya yi daidai da lokacin da mutanen Najeriya suke hada-hada, ko dai na bikin sabon shekara, ko kuma na bikin Kirsimeti, ko kuma na bukukuwa da kuma cire amfanin gona da kuma bunƙasa kasuwanci daga karkaru. Saboda haka muke ganin cewa yana da kyau babban banki ya samar da tsari na gaggawa na ilmantar da mutane akan wannan abu, sannan kuma a saurari korafin mutane domin a maza-maza a samar da abubuwan da zai rage korafin, sannan a samar da jami'ai wanda suka fahimci abu da su sanar da mutane da yarukan da za su fahimta, wanda zai taimaka ma shi kanshi babban bankin wajen cimma burinsa na samar da tsarin kuɗi wanda yake na cashless, wato na tafiyar da kasuwanci ta yanar gizo.
Fadar shugaban ƙasa ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya amince da a sauya takardun naira 200 da naira 500 da naira 1000 a cikin kwanaki 45 daga 15 ga watan Disamba na wannan shekara zuwa 31 ga watan Janairu na shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu dai agogon a nan Washington DC na cewa ƙarfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Shin me yasa ake jin shiru a wasu jam'iyyun siyasar Najeriya duk kuwa da cewa hukumar zaɓe ta hura usur? A jihar Sokoto an ja daga tsakanin 'yan takarar tsohon gwamna Aliyu Magatakarda da gwamna mai ci yanzu Aminu Tambuwal. Ko yaya dangantakar su take? Jama'a assalamu alaikum. Masu fashin baki kan lamuran siyasa sun sha karkasa jam'iyyun Najeriya da ma wasu kasashen nahiyar Afirka a zaman manya da ƙanana. Duk da yake jam'iyyun suna musanta wannan tsarin, a yayin da ƙananan ake musu kallon 'yan abiyar rima a shakida saboda rashin yin tasiri a zaɓe. Hakan ne ma yasa wasu manazarta ke bayyana wasu jam'iyyun siyasa a zaman 'yan amshin shata, musamman saboda yadda a can baya ake ganin ba sa kokarin yakin neman zaɓe da nufin lashe kujerun da ake takara, sai dai su karkare a fagen mara wa wasu jam'iyyu baya a lokacin zaɓen, a bayyane ko a sirrance ko kuma haɗaka ko maja kamar yadda wasu ke bayyanawa. Fiye da wata ɗaya kenan da hukumar zaɓen Najeriya ta INEC ta ba da damar su magangamin yakin neman zaɓe, kuma tuni da 'yan takarar shugaban ƙasa na wasu jam'iyyu suka shiga yakin gadan-gadan, amma kuma har yanzu ba a so majin ɗuriyar wasunsu ba. Tsohon dogarin marigayi shugaba Sani Abacha, wato Mejo Hamza Almustafa, shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar AA a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda kawo yanzu ba a ga sun so magangamin yakin neman zaɓe gadan-gadan ba. To ko menene dalilin haka?
Muna kan turba. Kowace jam'iyya kuma kowane ɗan takara da irin nasu hikimu. Hikimominmu na farko shine tuntuɓa a bayan fage cikin gaggawa, maza da mata, dattijawa, sarakuna, 'yan siyasa muna yi. Nan ma da ka ganni ɗaya daga cikin abin da ya kawo na nan kenan. To kuma wannan shine guri na ƙarshe. To idan muka koma shine za mu shiga maganar yadda kowace jam'iyya ta saba. Aje a tada kura a titina ko ƙauyuka da sauransu, wanda yake shi ne mutane suke ganin kamar shi kadai ne hanyar campaign. Su manyan jam'iyyar nan aƙidata da nasu daban ne. Shi yasa a cikin jam'iyyoyin da suke nan da aka yi wa rajista na zaɓe guda ɗaya, ita Action Alliance, aƙidata ta bautawa Najeriya da gaskiya, ta kuma shimfiɗa abubuwa wanda yake za su kai ga shekaru da dama ana cin masu ta ƙirƙiro wa Najeriya tattalin arziki mai ƙarfi da kuma ƙirƙiro ma ƙasar dukiya da ƴaƴan baya za su hau kai da canja tsarin mulki da kuma canja tsarin cinikayya ta Najeriya da kuma wajen Najeriya tsakanin Najeriya da ƙasa-ƙasa daga ma'adanan da Allah ya ba mu da kuma sake fasalin cewa wanda duk Allah ya bashi mulki akwai tambayoyin da za a yi masa in yana kan mulki da kuma bayan ya sauka a siyasance ko a hanyar mulki ana cewa accountability duk wanda aka dora nauyin amanar ya yi jagorancin mutane akwai akidoji da yawa da mu muke ganin za a canja shi to sauran jam'iyyoyin ba haka suke ba so masu kishin kasan wannan abu na kishin kasa da duk kuma ka'idojin da ya zauna a kan shine halaye na masu kishin kasa shi yasa na bi ita wannan jam'iyyar
kullun ana ta cewa ku sojoji kamar kun ji zakin mulki shine yasa demokradiyyar nan kuka zo kuka lafe mata an baka ganin abubuwan da ake ganin Abacha ya cimma a mataki na gwamnati kaman ka gamsu da gudunmuwar da ka ba wa Najeriya har sai yanzu ka fito takarar shugaban kasa
wato ka san ita shugabancin kanta ba ni ne na fito da kaina ba mutane ne suka azazzala na fita kirawo na akai aka matsa ba tun yanzu bane ai waɗannan matasan na kudu da arewa da waɗansu manyan mu da waɗansu masana namu da shugabannin addini namu su suka matsa a yanzu ma cewa na fito cewa akwai dalilai da suka sa Najeriya suna neman in muka fito akwai abin da za a yi da zai amfani ƙasa da al'umma
akwai masu cewa marigayi Abacha yana da wani abin da ake kira blueprint ko kuma manufofi da yake so ya aiwata a Najeriya da haka ma ya so ya zama shugaban ƙasa na farkula kuma Allah ya ɗauki ransa daga baya shin kana da muradi kenan naka cimma wancan wato waɗancan manufofi na Abacha ne ko kuma ya abin
shi na san yana yayi hangen nesa ma Najeriya da yawa amma ina maka gyara anan Abacha bai taba cewa da wani zan yi takara ba kaga baya duniya shi dai yana shimfidawa Najeriya makoma mai karfi kuma mai kyau abinda ni na kuma nake yi da bankice-bankicen da muka yi tun da ya rasu tun daga prison har yanzu da aka sako ni abinda mu muka yi muka gano a Najeriya daga fahimtar saninmu shi ne wanda suke manya 'yan Najeriya da kuma masana 'yan Najeriya ba su san Najeriya ba tukunna da dukiyar da
amarya
maganar ƙarfin arziki ƙarfin dukiya da ma'adanai da Allah ya shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa ba mu san ina muke ba tukun kuma idan muka haɗa haka ba mu san matsayinmu ba a cikin ƙasashen duniya saboda haka shekara 5 da wata 8 da suka wuce ba a zauna muke ba kuma azaba da kuɗi da ɗaukan kasada na zuwa ƙasashen duniya da duba abubuwa kan hanyar take hanyar kimiyya maganan tauraron ɗan adam maganan ƙasashe da suke sanin abin da ke binne da zurfin da yake da yawansa da inda ya bazu da ƙarfinsa da ma'anarsa a kasuwar duniya da yanda wannan abubuwan za su zama wa Najeriya tsani na zama ɗaya daga cikin manya a cikin goma na duniya to kaga sabo ne a idan manya dan ni nayi maganganu da manya da yawa wannan tahowar da kaga nayi akwai tuntuba da nake yi amma za ka ga tamkar ba a ma san wa'annan abubuwan ba mu kuma da haka muke kallon Najeriya
a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya fafatawa ce tsakanin manyan gidajen siyasa biyu da a da can suke a gida daya kafin daga bisani su raba gari tsohon gwamna Aliyu magatakar da Wamako ne ya jagoranci ganin cewa Aminu Waziri Tambuwal ya gaje shi a shekara ta 2015 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. To sai dai kuma tafiyar ta wargaje a zaben da ya gabata na shekara ta 2019. Sa'ad da Tambuwal ya fice daga jam'iyyar ta APC ya koma PDP inda kuma ya yi nasarar lashe zaben wa'adin mulkinsa na biyu. A yanzu kuma kowannensu na da nashi ɗan takarar gwamna. Inda Wamako ya tsaye da amintaccen yaronsa wato tsohon mataimakin gwamna Tambuwal Ahmad Aliyu a ƙarƙashin jam'iyyar APC yayin da shi kuma Tambuwal ya tsaye da sakataren gwamnatin jihar Sa'idu Umar Ubanduma. To sai dai tsohon gwamna Wamako a wata zantawa da muryar Amurka ya ce karawar tasu za ta kasance ne sabanin yadda wasu da dama suke hasashe.
Muna da mutum a darajar kalmashi ya darajar ne a darajar shi ba fada mace ba aika bata ajina hudu kuraci na zaji amina mai hayyo mani wata jama'a din amina ya mutu baki ya zaji albu hayyo sai mu ba sai ta maka sako ta zaji zaji ba sai ta maka ta hankali ta mutunci ta mutunta akwai mutane ba haji ba hasu a ce su zaji zaji alhamdulillah aminu bai tsammani aminu zai haud ba dole zaji zaji albu mai kuma fata Allah ya sa mutu baki ya zaji aminu cikin kunsa ya ko ni ci ba yana kuma adiba track record na ko da kara gadi mai yayi lokacin da ke irma da kame mai kasa yi cikin jama'a sai su aka so aka zalti ai talhada ce
akwai ma sasashen cewa har yanzu akwai wannan kura ta maganar ba ku daidaita lafazan ku ba game da abi aswaju
wannan ra'ayi ne na ku na jirgin ne tun farko da tun kashin farko ne dan takara shi ne aswaju tun bai tsaya takara ba shi ne shi ne da har yanzu tsaya har aka zo lakiyo ni ba taɓa tsaya takara ba ko ban ina kita ni ban yin ina kaman karuwar siyasa ba ban haka nan so ni sani na har yanzu ba na ifi ba da takara sai aswaji kun babu wani bangare da wani tunani daban sai kan je kaji alƙawarin da farza ya faɗe gaban jama'a ta ci zai jagoranci campaign aswaji don haka batun cewa wani rutu aka nage na kulle-kulle na ƴan adawa da zancen banza ne
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
Trauma da la'agai da Murtala Faruk Sanyinna da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Ko a takaicen ƙasar Rasha ta umarci dubun dubatar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da su kaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane 70,000 matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa inda ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da suka rusa rabin wani bene a birnin Mykolaiv mai tashar jirgin ruwa. Ministan tsaron Burkina Faso jiya Talata ya bayyana cewa kasar na fafutukar tsirar da ranta yakin da ta shafa shekaru 7 tana gwabzawa da masu da'awar jihadi yayin da ya bukaci jama'a da su jefa kansu cikin fafatawar idan har an dade ana kallon yaki da ta'addanci a matsayin yaki da ya shafi tsaro da jami'an tsaro kawai lokaci yayi da ya kamata a sauya wannan ra'ayi tare da karfafa ingancin goyen bayan da jama'a ke ba wa sojojin da ke fada inji ministan tsaro Kasum Kulibali
to madalla a gashe ki masu raro baki dai abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da zai kuma karfe 8 na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin ciwon yamace domin sake jin wannan shirin kamar kodai yaushe za a izo shafin mu kan yanar gizo ta addressin voahausa.com yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi salamu alaikum